أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. wannan sura da aka ja sunanta suratul an'am a jerin sauka ta alqur'ani ita ce take biye da suratul ma'ida makkiya ce sai dai wasu ayoyi guda 6 da aka ce su waɗannan madaniye ne ƴan madina ne kuma ayoyinta ko 165 ko 166 ko 167 165 a kirgan mutanen kufawa wala na'ami fil kufi sana mahad qasdihi 166 kenan a wannan kirgan sana wala na'ami fil kufi sana sun din kawai zaka dauka 60 mahad sai ka dauki wannan munjaye din sai kuma qudsi 100 to aka 160 da sana hadi qudsihi hadin 5 60 sana sun din sai kuma kafi din qasdihi 166 walan awi fil kufi sana hadi qasdihi to wannan shine wajen malaman kufa malaman basara su 166 ce malam musahafi kuma na madina da makka 167 wannan shine lissafin daka ayoyinta kenan kuma tana da munasaba da surar da ta wuce wato dangane suna da dangantaka da surar da ta wuce wato suratul ma'ida kenan suratul ma'ida mafi yawancin ayoyinta suna magana ne akan ahlul kitabi in kuka kula ita kuma wannan yawan ayoyinta za su magana ne akan mushrikai to dai ba kafiran bane to wannan kenan sannan kuma a cikin ma'ida an ji abubuwa da aka haramta a jumlace cikin ijmali ita kuma wannan za ta tafsiri ta dalla dalla munasabar su kenan da kuma wasu irin wannan sannan an kira ta da sura suratul an'am sura dabbobin ni'ima saboda kalmar da ta zo a cikin ita surar waja'alu lillahi mimma zara'a min al-harsi wal an'ami nasiban to wannan wal an'ami nasiban din shine aka samu ta sunan surar da shi suratul an'am sannan wannan sura tana da wani kebantar da wasu surori na alqur'ani ba su same shi ba guda 2 daya shine ta sauka jumla gaba daya ita surar dufatan wahidatan ta sauka abu na 2 kuma an ce mala'iku 70,000 ne suka rakota suna tasbihi suna tahmidi wajen rakota duk da hadisai da yawa sun gangaro a haka duk da ko ne da dan abin cewa a cikin sa to amma wannan shine to da ka sura ta fara da alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati wal arda ta fara da alhamdulillahi surori guda 5 ne suka fara da alhamdulillahi da surar fatiha sai wannan sai suratul kahfi sai saba'i sai fadiri suru guda 5 su suka fara da hamdala Allah ya fara da godiya ga kansa da kansa a cikin waɗannan surori dan ya suranta mana dan ya bayyana mana yanda za mu gode masa domin inda Allah bai bayyana mana ya za a gode masa ba to idan ka tashi gode masa ya za ka yi me za ka ce to Allah sai ya hutar da bayi cewa ga abin da za ku ce in za ku gode mu da kalma ta harshe ga abin da za ku ce babu abin da ya fi shi babu kalmar da tafi alhamdulillah miƙa godiyar bawa ga Allah saboda Allah ne ya ce ga abin da ya fi ba ka da wanda ya fi shi kuma shi yasa ubangiji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa subhanak la uhsi thana'an alayka anta kama asnaita ala nafsik sakiya tabbata gare ka ubangiji bazan iya yin wani yabo da zan kyautata yabo a gare ka irin yanda kai yabi kanka ba da haka to Allah ya nuna mana yanda zamu yabe shi da kansa kuma sai ya zama wannan rahama ce ga al'umma gaba daya da ba dan haka ba malami wanda ya kai matakawarin ilimi irin yanda zai yabi Allah daban jahili yanda zai yabi Allah daban to Allah sai ya daidaita da jahilin da malamin duk kalmarsu daya a yabo yanda malami zai ce alhamdulillah ya mika yabansa cikakke ga Allah kai ma jahili in kace alhamdulillah ka mika din saboda haka alhamdulillah shine ainihin kalmar da Allah ya zaba a gode masa da ita wa halil muradu al-ilamu bidhalika lil imani bihi inji mai tafsiri yace to Allah ya ce alhamdulillah ya gaya mana yanda yake yabi kansa da kansa ne mu yi imani yanda muka imani da sauran ayoyi kadai cewa Allah mun yadda kai ne abun godiya mun yadda ka yabi kanka da kanka wannan ake nufi aw sanawa bihi koko Allah ya gaya mana dan koya mana kamar yanda na faɗa dazu dan mu koya mu yabe shi da wannan kalmar alhamdulillah aw huma koko Allah ya faɗe ta duk dan biyun gaba daya ihtimalat me tafsiri yace ihtimalat kowanne za a dauka ko dai Allah ya faɗi abin da shi da kansa ya gode wa kansa mu ce mun yi imani Allah ka gode wa kanka da kanka koko a'a ya koya mana yanda zamu goye masa ko kuma duka mu yi imanin kuma mu masa haka sai yace afyaduha as-salisu mafi fa'idar a ce na uku shine huma din gaba daya kenan qalahu shehu haka shehu yace inji shi suyudi kenan in yace shehu yana nufin jalaluddin al-mahalli wato tafsirin nan mutum biyu ne yayi shi jalalaini akwai mahalli wanda ya fara da su daga suratul kahfi ya kai zuwa nasi sai ya juyo kuma ya fara fatiha yi fatiha sai kuma ya rasu shi kuma suyudi sai fara daga nan shine ya taho har kai kahfi din to shine yace haka yace amma na ina yace haka a cikin fassarar sa alhamdulillah kenan ya fada dan haka yace to allazi khalaqa samawati wal arda wannan hamdalar da Allah yayi kuma hamdala ce godiya ce wadda ta wato ta nitsar da komai yace dukkanin godiya sifa ta godiya ta kamala ta godiya ta tabbata gare shi to wannan mai godiyar ya san haka ko bai san haka ba haka abin yake kai da zaka gode ka yadda godiyar shi ya cancance ta Allah ko baka yadda ba to haka abin yake kuma hakan take tafiya kai mai godiya me aka baka arne ne mutum ko musulmi an kawo maka abu an baka yace na gode to da kace ka gode me aka baka duk abin da aka baka ko me yin shi kaya ne aka baka to tufa kenan to in kace ka gode wa wanda ya baka wannan tufar to godiyar za ta koma da ba shi yayin shi ba zuwa ga wanda shi kuma ya bashi zuwa ga wanda shi ma ya bashi zuwa ga ya koma har riga ce ta koma gona tufa ta koma auduga auduga ta koma ƙasa ƙasa ta koma Allah ya fito da ita godiya ta koma ga wanda to duk godiya in an yi ta in ta tafi sirr ba ta cancanta ga kowa sai ga Allah din shi sai ce alhamdulillah saboda alif da lamun na istigraqul jinsil hamdi ne dukkan wata godiya ta tabbata ga Allah da haka bawa ya gode wa Allah a kowane hali halin yana jin dadi alhamdulillah kana da kuɗi alhamdulillah talaka ne alhamdulillah kana da lafiya alhamdulillah baka da lafiya alhamdulillah to wannan shi aka lizumta maka wannan shi ne cikakken godiya ka gode wa Allah da sifarsa da ya cancanci a gode masa wannan shine godiya kai kuma ka zama a kowane hali mai godiyan ne domin duk abin da aka sako maka akwai godiya a cikin ta talaucin da aka baka kai baka san irin abin da aka tare maka ba da an sakan maka kudin da ka tafi cikin wata halakar a to alhamdulillah ban sanin ba dai amma alhamdulillah na san Allah baya aiki sai da hikima hakimu din kenan to wanda yake godewa Allah cikin kowane hali ya sallama wa hikimar Allah din a cikin komai din kenan kuma godewa Allah ba tana kasancewa kadai da alhamdulillah ta baki ba, a'a sai wasu abubuwa sun hadu sannan hamdala ta kasance akallan abinda za su hadu abu uku. Baki yace alhamdulillah, gaba tai wata godiya kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah sallama, idan abu ya faru yakan yi nafila ta godiya, ka aikata ibada da gaba ta godiya. Sannan sanda kake cewa alhamdulillah din bakin ya zama kawa ko abokin zuciya, zuciyar na kallon ni'imar da Allah ya tana ganin nishadin kallon Ubangiji da wannan sifar ta ni'imar, bakinka kuma na fadin kalmomin alhamdulillah, wannan godiya ta hadu. Godiyar da aka yi ta da baki, aka yi ta da zuci, aka yi ta da gaba. In Allah jero maka wata dukiya yayi, to zaka ce alhamdulillah, ka kalli dukiyar daga kowa ya baka kuwa. Mutum ne aka kawai nishadi ce kai zo gashi nan je ka kadi ba, sai ka ce alhamdulillah, kai ka san turo masa da sako aka yi, ya karanta sakon a zuciyarsa, ya aikata abin da aka ce yayi, sai ka gode wa wanda ya sashi. To kaga ka gode da baki, ka kalli Allah da zuci, kuma sannan da ka dauki kudin nan, to lalle abi dauki talaka, dauki raban fukara bayi na Allah wanda yayi su yana sanar da su, je ka faranta musu rai, shi ma nan alhamdulillah kake cewa. To yace alhamdulillah allazi khalaqa as-samawati wal arda, sai yace godiya ta tabbata ga Ubangijin da ya halicci samai ya halicci kasai, khassahuma bi zikri li annahuma a'zamul makhluqati lin nazirina, Allah ya kebance samai da kasai a wajen ambato saboda su ne mafiya girman abinda ido yake iya gani. Ko idan ka ya ga wani abin da yafi samai da kasai girma, samai da kasai tare da ma baka san abin da yake cikin su ba, amma dai idan kana kallon su yana kallon abin da yake iya kallo, kasa kuma kakan gewaya shi ma ka ga abin da zaka gani, to sai Allah ya ce to wannan abin da kake ganin godiya ta tabbata ga wanda yayi su. To sai aka kara maka abin da kake iya gani, akwai abin da yafi samai da kasai din, amma tunda su baka gansu ba, baka san su ba ma, to yi amfani da wanda ka sani, ake kara maka tunda ni'ima kake so, ake so a nuna maka ta ni'imu, dan akwai kursiyu, to baka san ta ba. Kursiyu manzo Allah ya ba mu, yana da babu labari a cikin hadisi ingantacce cewa masamawatu sab'u wal ardu illa ka halqatin ulqiyat fi falatin min al ardi, yace samai da kasai duka wannan saman guda bakwai da abin da yake cikin ta na duniyoyi, da kasa da abin da yake cikin ta na nahiyoyi gaba daya, dukkan su ba su zama ba sai kamar su zama, in aka jefa su cikin kursiyin Ubangiji kamar an jefa zobe ne a cikin katon daji. Ai sarki ya tabbata ga Ubangiji, shi yasa aka baka a saman da kasan kawai. Ita ma kaga aka ce samawati, aka jam'anta saman saboda saman a cikin ta alam ne na duniya, duniyoyi ne, duniyoyin da suke samai gaba daya, babu wata duniya da tafi kankanta irin tamu, in ka kwatanta da duniyoyin da alam din da suke sama, tamu duniyar ita ce ai kankanuwar duniya, ɗan mitsitsiya da an sako duniya ɗaya daga cikin duniya dubu ɗaruriyoyi da Allah yake da su a sama, wannan duniya ba za a ganta ba, ɗaya tak za ta rufe, yo ai ba duniya ba ma, rana ta girman duniya so nawa, amma ga ta nan a liƙe take a cikin wata duniyar daga cikin duniyoyin sama, shi sai yake cewa samawati, sai ya ce al'ardu, kuma saboda ardu ita nawahi ne guda ɗaya ce, amma can alam ne da yawa. To wannan samman da kake ji wanda ka ji yanzu gaba ɗayansu a naɗe su da wannan duniyoyin tasu, da ƙasa da faɗinta da girmanta, in an jefa ta a kursiyin Allah kamar an jefa zobe ne a cikin daji. To sai annabi bai tsaya nan ba, sai ya ce kuma fadalar ita kuma al'arshi akan kursiyin kamar ita kursiyin ce za ta koma kamar wannan zoba in ta fada cikin al'arshin Allah. To ai kaga sai la ilaha illallah din kawai. Khalaqa samawati wal ard waja'ala az-zulumati wan nur, kuma godiya ta tabbata ubangijin da ja'ala az-zulumati, yasa dubai yasa haske. Aka jam'anta zulumat shi duhu ai daya kenan. To in za a jam'anta plural din duhu me? To ina neman wata Hausa da tafi wannan da za a jam'ata duhu babu. To dufai dai kenan shine jam'in duhu. Allah ya ce na sanya dufai da kuma haske. A cikin wannan kalmar akwai abinda ake kira i'jazul ilmi, gajiyawar Qur'ani amma ta ilimi, wanda ba za a san an gaji ba, Qur'anin ya gajiyar sai bincike ya nuna, sannan za a san cewa Qur'ani tuni ya zo da abubuwan da ya zama na wannan bincike-binciken da yanzu ake yin su, sai dai wanda bai shiga ya duba ba. Da Allah ya ce az-zulumat dufai, sai ya ce kuma da haske guda daya. Shi hasken ba a ce haskakkaki ba, zaka ce haske. Me yasa? To masu bincike sun abu na farko dai duk inda yake a cikin Al-Qur'ani, indai ana maganar wurin halitta ne, farkon halitta, to duhun ake fara gabatarwa sannan hasken. To me yasa? Sai da masu bincike na sararin samaniya, musamman musulmin cikin su, suka nitsa duk bincike suka gano ashe bayan halittar sama da ƙasa duhu ne aka halitta, sannan haske ya zo. Shi yasa ake gabatar da duhu a ko'ina a Al-Qur'anin sannan hasken. Sannan jam'in da aka yi masa aka ce dufai a sararin duniya gaba daya, kashi 96 na duniya gaba daya duhu ne, kashi 4 ne kadai haske a duniya. Ko kai ma kuma a hankalcenka ko ba ilimin binciken wancan, in aka kyara ma zaka iya gani. Yanzu da birnin da aka gina da inda ba a gina ba daji jiki gashi na ina fi yawa. To ai kaga daji ai duhu ne, surkuki ne, duhu ne, dufai ne. Nan ba an sassare bishoyi bane da muke ganin haske ko da abin nan. Ka shiga wani dajin ka gani mana, kaga kamar babu ranan ma. To duhu shi ne kashi 96 na duniya, koguna ciki ai duhu ne. To dufai su ne mafiya yawa, shi yasa sai Allah yake jam'anta su su zo a jam'i kenan. Sannan sai malamai suka ce a'a, ai nan cewa an halicci dufai an halicci haske, duhu na zahiri duk wannan shi muke magana, akwai duhu na ma'ana, shi ma yafi yawa na ma'anar akan hasken na ma'ana. Me duhu na ma'ana? Ai shirka duhu ce, kafiri duhu ne, mumini da imani haske ne. To da kafiran da mumunan wanda suka fi yawa zulumat, wannan kenan. Sannan kuma kasancewar hanyoyin bata gaba dayansu ai duhu ne, shirka duhu ce, kafirci duhu ne, shi ma hanyar shiriya fa guda nawa ce? Guda ɗaya ce. Hanyoyin bata suna da yawa, to zulumat hanyoyi da yawa, amma dukkan hanyoyin bata yanda suka kai suka kawo mutum ya shirka kowace irin nau'in shirka ce, bai musulunta ba, ya kafirta kowane irin kafirci ne, tauhidi ɗaya duk zai rusa su. Saboda haka hasken guda ɗaya wannan yafi ƙarfin duk waɗannan dukkan gaba ɗaya. Hasken tauhidi na la ilaha illallah rusa duk wani duhun kafirci yake yi. Saboda haka aka sa haske ɗaya mai rusa dukkan gaba ɗaya. Sannan dama ai Allah ya ce anna hadha sirati mustaqiman, ni tafarki na guda ɗaya ne, fattabi'uhu, shi za ku bi, wala tatabi subula, tafarkai da yawa waɗanda ba na Allah ba duk duhu ne. Don haka wajen jam'anta zulumat wa nur akwai abubuwa da yawa da bincike yake a kai, har yanzu ba gama ba. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun, Allah ya ce sannan waɗanda suke kafirai tare da irin waɗannan tsayuwar hujjojin gaba ɗaya, amma ya'diluna bi rabbihim, suke daidaita Allah da waninsa a cikin bauta. Kuma tunda ya adiluna adilata adalatana tana zuwa da ma'anar yusawuna kamar nan kenan tana iya zuwa kuma da ma'anar mala to duk wannan din zaka iya fasara ta da haka sai dai in ta zo a ma'anar mala ba din sai ta canju zuwa an kenan ya adiluna arrabbihim kenan saboda mala ita da an take ta adda idan zai ta adda adala inda ma'anar mala ne to da an zai zo nan kuma ba sai ta zama an din kenan in ba haka ba kuma sai ta zama ta ya adiluna bi yusawuna bi rabbihim wasu tare da waɗannan tsayuwar hujjojin da Allah yayi wanda za su nuna tauhidi nasa amma tare da haka wai sai ga kafiran nan wai sai suke daidaita wanda bai halicci sama da ƙasa ba bai halicci duhu da haske ba su daidaita su a wurin ibada su bautawa Allah su bautawa gunki daidai haka a bai ba Allah ya ce to ai ma ai da ba su sani ba suke yi su ce ba su san Allah shine mahalicin sammai ba shine mahalicin ƙasai ba sai su yi shi kan sani amma sun sani ba sun sani kulli manil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah Allah ce tambaye su ya annabin Allah ƙasa gaba daya da abin da yake cikin ƙasa gaba daya na waye za su ce maka nawa ne kaga sun san ƙasar ta Allah ce kul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim ka ce waye rabbus samawati al-ardi ubangijin sammai gaba daya sab'i guda bakwai wa rabbul arshil azim waye ubangijin al-arshi mai girma sai qurura lillah wala fala tattaqun kace a ku ce Allah ne ya sama ba za ku tuna ba ku ce Allah ne ya kasa ba za ku tuna kuma ku bauta masa ba ku ce Allah ne ya sama ba za ku ji tsoron sa ba to me kenan wannan kun ce Allah ne ya sama kun ce Allah ne ya kasa kai ba ma sama da kasa ba duk abin da yake cikin kasan da samman kun ce na Allah ne kul man biyadihi malakuti samawati wal ardi wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun sai quluna lillah fa anna tusharun in ka tambaye su ya annabin Allah cewa waye malakutu mulkin mallaka mukan ce mun mallaki kaza mun mallaki kaza to waye mallaki mu da mun abinda muka mallaka za su ce Allah ne ce a in kun ce haka fa anna tusharuna ya ina ake juya ku a kora ku a tafi da ku kuma da hankalinku kuna ganin game kaza to ashe anan da Allah yake cewa summa allazina kafaru bi rabbihim ya'diluna sannan abun mamaki wanda ya san Allah ne ya sama Allah ne ya kasa Allah ne ya kaza Allah ne ya kaza kuma gunkin da yake mutawa ya san bai kaza ba bai kansa ba ma to ya ake zai daidaita wannan da Allah wanda yayi wannan ai ba zai yi ba ai bai yi ba daidaita ai ana kwatantawa dan mutun ya kwatanta to shi gunki ne ya kwatanta idan mutun ya kwatanta ba sai kace ai sun yi kusan kama da wanda ya kwatanta to ba wanda ya taba yin wani abu irin na Allah ba ma gunki ba kowaye ba wai to ya za ku daidaita Allah da wannan sa Allah ya ce fa Allah ta ina za ku yi haka
huwal ladhi khalaqakum min tinin thumma qada ajala وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون
هو الذي خلقكم من طين وبنجي وندي ودانشان أبو بوان شيني وندي هالي تشيكم من طين دقا تلبايا دقا كاسا سبتو ألا يا هالي تشيمو دقا كاساني كويا هالي تشيمو دماني mun samu da maniyi ne asalin halittar mu koko mun samu daga turbaya aka tura mu to malaman tafsiri suna da ma'ana guda biyu wanda tafi gamewa a wurin malaman tafsiri shi cewa anan ana nufin shine ubangijin da ya halicci baban ku annabi adamu daga ƙasa dan shi daga ƙasa aka halicce shi daga nan kuma mu aka ci gaba da halittar mu daga maniyi da kwai sai wasu kace ai nan abu khalaqakum din min dinin lalle mu din ma da kasar aka halice mu ta ina ta yanda na farko dai lalle an halice mu da mani shi ko mani daga jini yake shine yake zama mani shi jini kuma bittifaqil ulama'i daga abinci yake shi kuma abinci ɗayan biyu dole ko dai daga nama ko daga abin da ya fito daga kasa idan da abin da ya fito daga kasa ne shikenan mun koma kasan dai idan kuma daga nama ne to shi ma dai dabba ita ma mai abincinta abin da ya fito daga ƙasa shi yake bata wannan jinin da nama da tsoka to ita ma ta koma ƙasa shikenan mu mun koma ƙasa haka an halicce mu da ƙasa din kenan saboda asalin abin da aka halicce mu asalin sa ƙasa shi ne shi ma ko shi ma ni khalaqakum min tin shine wanda ya halicce ku daga yumbu thumma qada ajala sannan ya yanka muku ajali ya yankawa kowanne ajalin da zai wa ajalun musamman da kuma wani ajali da ya ambata inda hu a wurin sa to wannan ne malamai musamman waɗanda suka hada dama malamai ba a magana waɗanda ba na musulunci ba masu bincike ana magana wasu malaman na musulunci sun fada rami anan da suka hada sanin qur'ani da sanin bincike na science na abu ko kuma waɗansu abubuwa makamantan haka na ilimai akwai wani malami yana nan da rai ma yana nan yana tafsirai kuma a cikin musamman YouTube da abu yana nan kayali sunansa kayali shi yana tafi akan cewa duk dan adam yana da ajali guda biyu da macen akwai masu wannan fahimtar daga waɗansu dawa'is din na baya to amma shi yanzu shi yana kan wannan wanda ji tafsirin sa daidai inda yake faɗa wannan in ka kamo kayali ka kamo shi ko a YouTube da kamo aya da ya fasara daidai nan yace shi akwai ajali guda biyu da yake faɗa qada ajala da yake nufi ajalin na farko wa ajalun musamman da wani ajalin na gaba ajali na farko idan yanzu kana rayuwa har rashin lafiya lokacin ka yayi komai naka yayi expire ka mutu to ka mutu a wancan ajalin na gaba amma idan kana cikin tafiya a hanya mota ta make ka ko wani yazo ya kashe ka to qada ajala ka mutu a gajeren ajalin amma ajalin musamman yana can gaban ka baka kai shi ba wani ya yanke ma shi an gane yi ta kawo kuma ayoyi da hadisai ma ya dora shi yasa kafa hujja da aya da hadisi ba anan abin take ba sai ai muwafaka ta kafu amma zai ya jajjawo hadisai da yake cewa kaza 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 har cewa da Allah yake cewa afa in mata aw qutila wama muhammadun illa rasulun kada kharaj min qablihi rusul afa in mata idan ya mutu kaga ya mutu mutuwa ajalin sa yazo wancan kenan au qutila ko kuma lokacin ajalin nasa bai aka kashe shi kenan to abinda yasa bayanin wannan da bayyana wannan saboda masu kamakaman karatuttuka irin na wayannan a waje kar su kamo wannan su dauka karatu ne da manya na gari salafu salih da masana alqur'ani na baya suka tafi akai a'a ajalin dan adam guda ɗaya ne idan da rashin lafiya ka mutu shine idan wani ne yazo kashe ka shine idan bai kashe ka ba a daidai wannan sakar din ka fadi ka mutu wallahi shine imanin mu da lokacin ka yayi inna ajalallahi idza jaa waɗannan ayoyin sun yanke waɗancan maganganun ajali na Allah akan bawa in yazo sa'ata minti ɗaya ba za ka iya karawa ba to ai ko wani bai kashe ka ba a shekenan ka mutu tunda lokacin yayi kuma da yazo ya kashe ka ajalin ya sauka da bai sauka ba an ga wanda aka harbe shi a inda ya kamata a ce tun ya mutu ko bature da duba ya ce wannan kawai ya gama sai dai shekara 14 an harbe shi alaka a inani a inani irin wuraren da cewa lalle mutuwa a wurin a mutu amma bai mutu ba saboda me ajalin Allah bai sauka ba kuma an ga wanda aka haibe shi a farce ya mutu daka ashe ajalin a cikin wannan abin da yazo sababi wannan mutumin da yazo ya kashe to sababin wannan mutuwar ka na wannan lokaci shine kuma idan bai kashe ka ba wani ma yazo ya kashe ka ko kuma ka ci wani abu ka mutu ajalin da kawai musulmi yayi cewa yayi imanin cewa ajalin bawa da Allah ya yanka masa guda ɗaya ne tak shikenan wa ajalun musamman indahu wannan kuma ajalin da Allah yake cewa abin ambato a wurin sa dan sai a ce to shikenan ya za a fassara wannan ayar Allah ya ce akwai ajali da Allah ya yanka wa bawa akwai kuma wani ajali abin ambato a wurin sa to ai kaga haka sai a dauki hankalin wadancin su dauki hankalin ka sai to ai kaga biyin kenan a ɗaya ne ajalun musamman inda da aka halice ka an rubuta ajalin da ajalan musamman ajalan kawai ajalin da zaka yi a rayuwarka ka mutu wannan shine ajali na daya wane ne ajalin na biyu wanda yake da wurin Allah daga ka mutu kana barzahu kafin a tashe ka alkiyama kuma wane lokaci zaka dauka wannan musamman inda hu wannan yana can abin ambato a wurin Allah shi ya sani an gane idan ka mutu shekara nawa zaka yi a ƙasa kafin ka tashi ai wani ajalin ne wannan to kai ka dai gama wannan ajalin na rayuwa to akwai wani ajalin na gaba da rayuwa in an mutu kuma shi kuma kafin a tashi ayi kuma rayuwar da ba za a mutu ba ko to wannan shine thumma antum tamtarun sannan Allah ya ce sannan tare da wannan kuke jayayya cewa ba za a tashi alkiyama ba ina da waɗannan abubuwan da na kafa muku na hujjoji da suke iya nuna muku na halicci sama na halicci ƙasa ne sannan duk da haka sai ku jayayya ba za a tashi ba a jayayya ba kan gaskiya kaida take ba anan to
wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun
wal mustahiqu lil ibada wanda ya cancanci a bauta masa wanda shine ya halicci samai da kasai wanda shine ya halicci duhu da haske wanda shine ya halicce ku daga yumbu wanda shine ubangijin da yake rarrabawa yayi wannan yayi wannan yayi yanda yake so ya yanka ajali da ba za ku wuce shi ba ya kuma yanka wani ajalin da ba ku sani ba to wannan huwa Allahu shine almustahiqu abin cancanta da abautawa fi samawati a sammai wa fil ardi a ƙasan ma shine abin cancanta abauta masa a sama dama ana bauta masa babu shirka amma ƙasa ana bauta masa amma ba ta cancanta ba shine ya cancanta abauta masa to wa fil ardi shine ya cancanta kamar dai wa huwa allazi fi sama'i ilahun wa fil ardi ilahun shine daidai fasara wannan ayar ubangiji shine alma'aluhu ai alma'budu abun bautawa a sama da gaskiya abun bautawa a ƙasa da gaskiya waye wannan shine Allahu mai suna Allahu wa huwa Allahu suna ne wanda ya tattaro dukkanin siffofi na Allah gaba daya sunan Allahu in an ce waye qadiru sai ka ce Allahu waye razzaqu Allahu waye khaliqu Allahu waye haka haka to in aka ce waye Allahu sai dai ka ce Allahu is saboda shine sunan da yake fassara kowace sifa shi ko baya fassaruwa shi sai ya zama gagara gagara ba sau Allah yayi tahaddi da shi yace hal ta'lamu lahu samia kun taba jin wani mai suna Allah ba ni ba an ba wanda ya gigi har arnan har mushrikan ya sawa wani dansa ko wani Allah ba a sawa har yanzu kuma to ya alamu sirrakum wa jahrakum kuma Allah ya san abinda kuke sirrantawa ya san abinda kuke boyewa a saman ne ko a ƙasan ne wa in tajhar bil qawli fa innahu ya alamu sirra wa akhfa yace ya alamu sirra sirrakum sai yace wa jahrakum tunda an ce an san sirri to aida ahra da ba sai yace ya san bayanan ba ma tunda a bayyana take ai sai yace a na san bayanan ma saboda akwai waɗansu toshe wata kafa ce ubangiji yayi anan kada in yace ai Allah ya san sirri aka tsaya anan sai ce a to aida ma shi ma sirri ne shi ma gaibu ne shi gaibu in ya san sirri ai ba laifi amma wajen batakilbe san bayanan ba ba a gane abin da ke nufi ba yanzu in aka kulle ka a daki da wani abu na sirri a cikin dakin to in kace ka san wannan abin da yake cikin dakin gwaninta kai saboda haka shi Allah shi kansa dama ana ganin sa ba gaibu bane to in yace ya san abu gaibu sirri to sai a ce ai dama ya cancanta ya san wannan to sai ya ce na san jaharu din ma wa jaharakum abinda kuke bayyana wa ma sani a waccan ayar da na ja ma ce wa akhafa akwai abinda yafi sirri ma boyuwa yace shi na san shi shi ma wa inta jahar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa wa ya'lamu ma taksibun kuma Allah ya san abinda kuke aikatawa na alheri ko na sharri ana dai fadakar da ku ne ku yi amma akan sani ku yi ku sani kuma ku san an sani to tunda ku kun san an sani to kuma daga baya ku sani to
وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ
الله يتشي باب وات آية دقا تكين آيو ين أبنجي ذات زومو سسو أهل مكة قريشا وا أولنا لوكا تي مشركي كوة إلن آية تاغنغرو دقا هننكا يا النبن الله تم أجزا wanda suka nema da wanda ba su nema ba annabi ya nuna musu amma kowace aya aka nuna musu ba sai sun kasance mu'ridina anha masu bijira daga barin kallanta kallan karba da sun karba sai su yafa mata wata wani sharrin kawai shikenan an wuce da wannan sai Allah ya saki turo wata ayar sai a sake yi haka har dai suka ce su a ƙasa su sun gaji da ai musu a nuna musu mu'jiza a ƙasa sai dai ta tafi sama ai sama mu gani in za a iya yace me kuke so yace wannan watan muke son ya datse ya rabu biyu rabi ya sako yana sheda ba sarki sai Allah kai manzo ne ya shiga ta nan din rigarka daya ya sako ya shiga ta nan su haka sannan ya sama yana sheda ya koma ya hade shikenan yace shikenan to shikenan din kuwa ya nemi Allah ya haka watan ya tsage ya fashe ya sako yana sheda ga manzon Allah yana sheda wa Allah ya sako yi haka ya sake komawa ya hade shi sa Allah ya saukar da iktarabatis sa'atu wa shaqal qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sai suka ce kai sihirin kuma ya wuce kasa ya tafi sama na karanta wani mai bincike mutumin Ingila kasar Turai ce ne tsakanin Ingila da Germany Allahu a'lam dan na dade da karantawa ya kasance yana bincike mabbe shi cikin masu binciken sararin samaniya ne ya kai ga wata din sai ya ga daidai inda ya tsage din nan da yaje ya hade akwai abin da in ya hade ma ana iya gane ya taba tsagewa to shi ya gano wannan watan ya taba tsagi ya zo ya nemi tarihi aka gaya masa ai ga yanda akai dalilin musulunta su kenan to kaji shi wani daga baya ma da bincike ya zo amma su a gaban su akai amma ba su musulunta ba Allah kiyashe mu shine ai me wannan yake ce rabbi innal huda hudaka wa ayatuka nurun tahdi bihi amanta sha'u kawai Allah shiriya fa shiriyarka ce mun tuba ka shirye mu kawai ayoyinka haske ne sai wanda kake zo kake haskawa Allah ka haska mana amin to illa kan faqad kadzabu bil haqqi
faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un
Allah yace faqad kadzabu bil haqqi hakika sun karyata haqqu shine alqur'ani lamma ja'ahum yayin da yazo musu Allah yace fasawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un ba da dadewa ba labarin karshen abinda suka kasance suna izgili zai musu banni da su ya annabin Allah labari zai zo musu ba me sai aka ibhami a wurin ya tihimu anba'u ma kanu ma ta bude baki bata faɗi abinda yake cikin ta ba kamar a ce ba sun ma haka ba ni na san sakamakon da zan musu akan wannan abin da suka yi ba su kawai bai faɗi sakamakon ba amma dai ba mai dadi bane Allah kiyashe mu to
ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين.
Allah ce idan ayoyi da ka nuna musu ya annabin Allah na mu'jizoji da ayoyi da kake karanta musu da ya annabin Allah na hasken tauhidi da kallon sama da sama da ƙasa da abubuwan da suke na halitta wanda za su sa su imani duk ba su imani ba to ba su yi tafiya bane alam yarau ba su yi duba ba izuwa al'ummatan da muka halakar kafin su kam ahlakana min qablihim min qarnin da yawa muka halakar da waɗansu al'ummatan kafin su masu yawa ana cewa ƙarni ƙarni in an nufi shekaru da shi an ce shekara ɗari shi ne ƙarni amma akan nufi zamani da shi to al'umma gaba ɗaya kenan ta wannan lokacin ita ce ƙarni ko min shekarunta kamar yanzu annabi Nuhu gaba ɗaya zamaninsa ƙarni ɗaya ne kaga an nufi zamani kenan to shi yasa masu tafsiri suke fassara min ƙarnin min umami da yawa daga al'ummatai Allah ya ce mun halakar da su a tafiya da suke ta tijara daga Makka zuwa Sham ko zuwa wuraren cinikai da suke zuwa ba su yi kallon a ce da nan an yi wata al'umma kaza kaza amma halakar da ita aka yi ba su da wannan labarin suna da shi mana makkannahum fil ardi su waɗannan al'ummatan da muka halakar a gaban Quraishawa kafin Quraishawa da ake musu wannan maganar an halakar da al'ummai waɗannan al'umman makkannahum fil ardi malam ni wakil lakum mun ba su cikakkiyar dama wanda ba mu ba ku ba suna da abubuwa da duk na rayuwa gaba daya amma Allah ya ce muka tuntsar da su muka shafe su wa arsalna samaa alaihim midrara Allah ya faɗi waɗansu tamkini da aka ba su din daga ciki muna kwararo musu ruwan sama ku ko Quraishawa ruwan sama kuna samu ma maka tana ba da ba idan lokatan nan ba ma ai ruwan suna da ruwan ne ba gari ne mai tsirrai ba to su can muna sako musu sama ta zama tana kwararo musu da ruwa waje annal anhara tajri min tahtihim muna sako koramai tana gudana ta karkashin gidajensu fa halakanahum bi zunubihim amma Allah ya ce da suka bujire mana sai muka halakar da su da sababin karetawar su annabawa wa ansha'ana min ba'dihim qarnan akharina kamar aka ce to Allah in halakar da su shikenan garin ya tashi Allah ya ce muka faru wasu jama'ar kuma daban wata al'ummar daban ta tashi ita kuma daban ba su ba to dan haka kaga Quraishawa ana cewa kashedunku da abin da kuke wa annabina al'umman da suka wuce a baya sun yi irin abin da kuka yi na shafe su na halakar da su ba ku yi tafiya bane kuka ga garuruwan su to kaga duk dai wannan wa'azi ne ake musu
ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين
sai su kafirai dai a cikin abin da suke nema cewa to mun ji dai duk wannan yanzu Qur'ani da kazo shifta kake bayarwa ana rubutawa ka ce Allah ya maka wahayi kana fada ga mai rubutu na rubutawa to mu ba haka muke so ba in kana so mu imani da littafi a ce yazo daga wurinka to a saukan maka da littafi a dunkule a rubuce gashi ya sauka a sama mu ga rubutu ba irin na ƙasa ba wannan shi muke so sai Allah ya ce rabu da su ya annabin Allah kowannan akai din ba imanin zasu yi ba walau nazalna alayka kitaban da mun saukan maka da littafi a maktuban abun rubutu gashi a rubucen yanda suka nema din fikir dasin gashi a cikin takarda kamar yanda suka nema fala masuhu bi aidihim hamma su ce bari mu taba mu ji a ce su taba su ji cewa lalle wannan rubutu ne ba na ƙasa ba da me zai faru laqala allazina kafaru in hadha illa sihrun mubin da sun ce kai sihirin ka ya girma Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sihiri ne wannan bayyanannan sihiri ma wanda ba a isa a yi shi ba sai ga wurtaccen sihirin wannan abin da suke faɗa wato idan mai hankali ya koma baya ko a da a cikin nasin ne to sai yi wa kansu dariya domin yanzu in dai har sihiri an yi a ƙasa kun ce na ƙasa ne wannan an tafi an yi abu a sama wanda ba za a iya ba an maida gairu mumkinin mumkinun abinda bai iya yiwa ya zama mai yiwa kun ce sihiri an saukar da littafi kun ce sihiri to ai abin dariya shine shin wannan meye sihirin ku me kuke yi ne ku ba bujirewa ba to in sihirin ne to yanda yayi wancan sihirin to ba da sai ya muku sihirin ba kuma kawai ku ji dole kun bi wanda yayi wancan zai iya kasa wannan ne to ai ba sihirin bane kenan ai inda sihiri ne shikenan to kuna cewa sihiri ne da gobe in ya shiga ya fito sai ga duk kun zo masu bi gaba ɗayan ku me an sihirce ku to tunda ba sihiri bane wani abu ne da yake a tsare yanda yazo haka ake bi to shi yasa idan ba sai ku gane ashe ba sihirin bane eh to
wa qalu laula unzila alaihi malak ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون
wannan bai yi ba cewa a saukar da littafi din Allah ya ce ga abin da za su fara sai suka ce to amma dai kuma to shikenan idan littafin bai sauka ba laula unzila alaihi malakun ina ma a saukarwa da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mala'ika annabi na gargadi mala'ika na cewa gaskiya yake yana gasgata shi Allah ce lau an zana malaka da mun saukar da mala'ika din yana gasgata ka kamar yanda suka nema laqubi al'amru da ta faru ta kare da an yi wannan a yanzu kuma suka kare ta faru halaka su zamu yi shi da ta faru ta kare ai da an halaka su sun malayu da ba za a saurara musu ba sun malayu zaruna yanzu wannan duk suna ta gaya maka ana ta saukar da wata ayar ta sake nusar da su ta sake to da mala'ika aka saukar yace gaskiya ne suka ki to kuma da an sha mala'ika ya zungure su shikenan ba sai a gama ba an ka an ce mala'ika jibril da fuffuken sa guda daya zunguri kasar annabi lulu ya sama da ita to a ce ga mala'ika yana cewa gaskiya ne yana kallon ka kai kuma kace ƙarya ne a su malayun zaruna da ba saurara laqubi al'amru shine da ta faru ta kare har da zaka fassara laqubi al'amru to
walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan walalabasna 'alaihim ma yalbisun
to Allah ya ce walau ja'alnahu malakan to dama a ce yanda suka nufan zamu yi a ce a saukar da mala'ikan yana gasgata ka din to ai da zamu saukar da mala'ika laja'alnahu rajulan sai dai mu sanya shi sifar mutum kuma in yazo sai ya zama sifar mutum domin me dan ba su da karfi ba su da kuwa da za su iya kallon mala'ika da wannan idan nasu wane mutum mala'ika irin yanda Allah ya kera shi aljani ma ake ganin shi a mutu ko a rikice bare mala'ikan Allah to Allah ya ce to da zai musashi sai dai musashi ya zama mutum mala'ika ne mu ce wannan shi fa mala'ika ne da yake tare da Annabi Muhammadu mala'ika ne amma fa mutum ne dan ku iya ganin sa Allah ya ce to lalabasna alaihim malbisuna to ai da mun rikitar da su mun ƙara rikitar da su akan rikicin su dama tana cewa kai mutum ne kai ba kowa ba kuma su ce mala'ika ma su ayo ya muke ganin wani kamar wani kamar wani ma wannan wani ma sai su ƙara aga masa suna su ce dan wani gari ne ba mala'ika bane to da sai su ƙara rikita akan rikicewar su to Allah ya ce duk ba ai wannan ba
ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون
asalin wannan dai abinda duk suke nema din nan Allah yake cewa annabi ba zai yi ba saboda sunna ce ta Allah idan abin da aka nema yayi ba a yadda da wannan abun ba halakarwa yake yi kai kuma al'ummarka bazan halakar da ita ya rasulullahi dan haka Allah ya ce yi hakuri wannan duk abin da suke yi ba su ba abin da zai maganin su a ce dan a saukar maka da wani abu ba abin da zai maganin su gara kar a saukar kuma a shafe su a bar su haka kai kuwa ci gaba da hakuri ya annabin Allah meye ya nuna cewa Allah yana nufin manzon Allah ya ci gaba da hakuri shine cewa walaqad stuzi'a bi rusulin min qablika kafin ka zo annabawa na Allah manzanni na Allah da suka wuce an musu istihza'i ya annabin Allah irin yanda ake maka dinnan to kai fa kai ne shugaba kai ne limamin su ma annabawan dan haka ci gaba da yin hakuri fahaka bil ladina sakhiru minhum ma kanu bi yastaziuna, sai abinda masu izgilin nan suka kasance suna izgili da shi yazo ya kewaye da su ya saukan musu. Dan haka to tunda al'ummarka su ma basu bar izgilin nan ba, to su saurari irin abinda zan musu, koda ba irin wancan din ba kenan.
قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
كشي دي سي تفيا أبان كسا سي كيب تفيا تكين كسا ودن نمتانا ناكا دن سكن لآيوي إلن نامو واند سكفارو أبايا كشي سنن كويدوبا كيف كان عاقبة المكذبين. يا مسكرية منزني سكا زما سكا كسان شي نا إلن ودن دمك حالك هدسو.
قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون.
من يدعي من يساء mun kuma gode wa Allah da waɗansu al'umman ne da ba irin annabi Muhammadu Allah ya aiko ba, kuma yayi masa irin alƙawarin da yayi masa, to da sai dai ko in an shafa waɗancan watakila in Allah yayi nufin mu za mu yi zai yi mu kuma ya zama mu yayi mu kuma ya damu mu sallama. Amma da tuni labari ya sha bamban ba dan annabi Muhammadu aka aiko musu ba. Dubu duk irin wannan abin da aka faɗa, wannan ayar ta sake bude musu kofar rahama. Allah da yana ta kyale su. Allah ya ce kul, ka tambaye su ya annabin Allah, liman ma fi samawati wal ardi, abin da yake cikin sammai da ƙasai shin wai na wane ne? Kul, idan ba su ansa ba kai amsa, ce lillah, ce na Allah ne, dan ba wani jawabin ba shi ba. Kataba ala nafsihi rahama, to Allah ya dora wa kansa yin rahama. Ina me neman ta? Kamar haka yake cewa duk abin da kuka yi na yafe muku, ku zo ku karɓi rahama. Dan ni na rubutawa kaina wannan, na lallaitawa kaina zan yi rahama. La yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi, amma maganar cewa za a tashi alkiyama kun yi imani ko ba ku yi imani ba, kun so ko ba ku so ba, wallahi sai Ubangiji ya tara ku zuwa ranar alkiyama, babu kokanto, ko da mai kokontan yayi kokontan, kokontan ba zai amfani ba dan sai an yi. Alladhina khasiru anfusahum, wadanda suka cuci kansu suka tabar da kawunan su suka wanda suka bujirar da ita zuwa azaban Allah a wannan rana, fahum la yu'minuna, sune wanda ba za su yi imani ba, za ku su tashi su ga abinda ba su yi tsammata ba. Allah ya kiyashe mu. Ɗan uwa, wadannan ayoyi duk da aka karanta dukkan su masu kore bayi ne zuwa tauhidi na Allah, wadanda ba kaji ana gayawa wai al'ummatan baya da aka yi musu wa'azi aka yi musu gargadi da su ayoyin suke ba, haka da su suke, amma lallai suna kallon mu da kofofi manya-manya. Na farko dai irin abin da suke yi kamar yadda nake maimaitawa, wanda Allah yake hakuri kuma yake ta bude musu kofa ta rahama ta tuba, mu ma muna yi yanzu, Allah yana hakuri da mu, kuma har yanzu kofofin tuban a bude suke. Yanzu nan inda kake a zaune, abinda duk kake yi gaba daya in dai Allah ka yiwa, ka dulkusa ka sunkuyar da kai, ka doshi Allah da zuciyarka, ka ambaci istighfari da bakinka, ana kyakkyawan zaton Allah zai gafarta maka. Kofa tana nan a buɗe, kuma laifin ba fasawa muka yi ba. To me zai hana wannan kiran duk da Allah yake mana? Yace fa kataba ala nafsihi rahama, shi ya rubuta wa kansa zai yi rahama. To mu kuwa mun lallaita wa kanmu za mu nemi rahama. Allah ya taimake mu, Allah ya mana rahama, Allah ya dora mukan tafalki na daidai. Allah kamar yanda muke faɗa cewa shari'a ta Allah shari'a sace, ba taka bace ba tawa bace, in ya ga dama ya baka ya bani, wanda kuma ya hana ba yanda zai yi. To Allah muna roƙonka ka babu din tunda taka ce. Allah ya ba mu sa'a ta zaman duniya, ya ba mu sa'a ta zaman barzahu, ya ba mu sa'a ta tashin alkiyama, ya ba mu sa'a ta zama da Allah lafiya lau. Allah ya taimake mu, Allah ya taimaki bayan mu. Amin.